This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani. Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Kuna kuma iya kama mu kai tsaye a yanar gizo a duk lokacin da ake bukata a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabara ne a shirin mu na safe, sannan ina tare da Sahabo Imam Aliyu daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu fara da kanun labaran duniya.
Amurka ta jagoranci wani taron koli kan hanyoyin shawo kan kungiyar ISIS da wasu kungiyoyi masu zafin ra'ayin addini a birnin New York a gefen taron Majalisar Dinkin Duniya. Sakataren tsaron Amurka ya umarci ma'aikatan tsaron Amurka da ake kira Pentagon su tuntuɓi rashi kan aikace-aikacen da rundunar taron dangi take yi a Siriya. Madugun juyin mulki da bai samu nasara ba a Burkina Faso yana fargabar mutane da dama sun mutu bayan da sojojin kasar sa kai farmake kan makuyarsu.
To sai a biyo mu a cikin cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tofa albarkacin bakinsa akan batun raya ko muradin raya kasashe.
Kasashen Afirka kowa ya ji a jikin shi ba abin da muke so illa zama lafiya da wadata. Duk kowace irin gwamnati ce fatanta shine ta tabbatar da kasarta ta zanna lafiya kuma an samu mayuncin al'umma aiki.
Shi kuwa wani dan gudun hijira magana yayi bayan tserewa daga harin Boko Haram.
Muna da gwamna Adamawa wanda bai yi magana akan wannan local government ba. Wannan local government tana Najeriya ne ko tana Kamaru?
Can kuma a Niger kudaden mai Amurka suka ba su har dala Amurka miliyan 3.
Wannan kudade za a yi amfani da su a cikin yaki da ayyukan ta'addanci ga tallafa ma ma'aikatar shari'a ta Niger.
Sai a zauna a idakon rahotannin bayan cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shekara ɗaya bayan ya kuwadda ya yi wa shugabannin duniya su fito da shiri na musamman na samun galaba kan ƙungiyar ISIL ko ISIS, shugaban Amurka Barack Obama jiya Talata a Majalisar Ɗinkin Duniya ya gabatar da rahoton ci gaba da aka samu, tare da sako cewa yaƙi da masu irin wannan tunani ba zai kasance da sauƙi ko a gama shi cikin wani ɗan gajeren lokaci ba. Da ya jagoranci wani taron koli kan hanyoyin shawo kan ƙungiyar ISIL da masu zazzafan ra'ayin addini a gefen taron na Majalisar Ɗinkin Duniya, Mr. Obama ya ce fiye da ƙasashen duniya 100 da hukumomi ne suka amsa kiran da ya yi na da ƙarfi tsakanin hukumomin duniya da zammar ganin bayan ƙungiyoyi masu tsauraran ra'ayi. Shugaban na Amurka ya ce ƙasashe da suka hada da Najeriya da Tunisia da Malaysia sun shiga sahun ƙasashe sama da 60 waɗanda Amurka take wa jagoranci a fafatawa da ake da ƙungiyar ISIL a Iraki da Siriya. Al'amari da ya kira gwagwarmaya da za ta samu nasarori da kuma koma baya a wasu lokuta. Mr. Obama ya ce ƙungiyar ISIS ta yi ƙarfi a wasu sassan Iraki da Siriya a wurare da babu tsaro, kuma ya yarda ƙungiyar ta gawurta wajen amfani da dandalin sada zumunta na zamani wajen jawo hankalin matasa su shiga wannan ƙungiya. Shugaba Obama jiya Talatan ma ya sake nanata abin da ya kira buƙatar gano musabbabin ɓullar ƙungiyar ISIS da sauran ƙungiyoyi masu tsauraran ra'ayin addini. Shugaba Obama ya kira ga shugabannin ƙasashen duniya su tunkari matsalolin siyasa da tattalin arziki da masu tsauraran ra'ayin suke fakewa da su wajen jawo hankalin mutane su goyi bayan su. A halin da ake yi kuma jiya Talatan, Amurka ta ba da sanarwar azata kunkumi kan manyan shugabannin ƙungiyar ta ISIS da wasu ƙungiyoyi, ta kuma ayyana ƙarin waɗansu ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi a zaman 'yan ta'adda na ƙetare.
Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya umarci ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon su tuntuɓi rashi kan aikace-aikacen da rundunar taron dangi take yi a Siriya domin kaucewa shiga arangama bisa kuskure tsakanin dakarun taron dangin da kuma rashi a ƙasar. Tuntuɓar junan, inji kakakin ma'aikatar Peter Cook, shine zai tabbatar da cewa matakan da rundunar taron dangin take ɗauka a Sham bai fuskanci wani tsaiko ba daga abin da Rasha take yi a ƙasar. Cook ya ce Rasha da rundunar taron dangin za su mai da hankali wajen kaucewa rigima tsakaninsu. ko har rage hadari a sararin samaniya ta wajen gaya wa juna inda jiragen su suke na sama. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka din sun ba da labarin cewa Russia ta tura jiragen yaki da kuma dakarunta zuwa Syria cikin yan makonnin baya-bayan nan. Ranar Litinin ne shugabannin kasashen biyu Barack Obama na Amurka da Vladimir Putin na Russia suka gana a gefen taron Majalisar Dinkin Duniya a New York domin fara shawarwari ta fuskar soji game da matakai na zahiri da baɗini da za su ɗauka a Syria.
Madugun juyin mulki da bai yi nasara ba a kasar Burkina Faso General Gilbert Diendere yana fargabar mutane da dama sun mutu bayan da sojojin kasar suka kai farmaki kan wani sansani da bijirarrun sojojin da suke kare fadar shugaban kasar suke waɗanda suka kiyaje makamansu. General Gilbert, wanda ya yi magana da kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa daga wani wuri da ba a bayyana ba a daren jiya Talata bayan farmakin da sojojin kasar suka kai kan inda suke, ya ce akwai iyalai da wurin shan magani a sansanin da ke Wagadugu, babban birnin kasar inda waɗannan sojoji suke. Diendere ya yi magana ta rediyo tun farko a jiya Talatan, inda ya kira ga sojojin da suka bijire su aje makamansu. Rundunar sojojin kasar ta ce kimanin sojoji 300 cikin 1,300 da suka shiga juyin mulki ne suka yi saranda. Rahotannin farko da aka samu sun ce sojojin sun shiga sansanin ba tare da wata turjiya ba, sai dai babu cikakken bayanin abin da ya faru da ya kai ga bude wuta. Sojojin da suke gadin fadar shugaban kasar sun amince za su aje makamansu a yarjejeniyar da aka cimma makon jiya, wanda ya kawo ƙarshen juyin mulkin da bai yi nasara ba. Sojojin sun nemi tabbacin babu abin da zai taɓa lafiyarsu da ta iyalansu. General Diendere da sojojin da suke ƙarƙashinsa sun ayyana juyin mulkin ne ranar 16 ga watan nan domin rashin wato jin daɗinsu na ganin wato gwamnatin wucin gadin ƙasar ta hana magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaore shiga takarar zaben ƙasar da ake shirin yi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An gwabza kazamun fada kusa da tashar saukar jiragen sama da ke birnin Kunduz lokacin da sojojin Afghanistan waɗanda dakarun Amurka na sama suka rufawa baya suka kaddamar da hari da niyyar sake kwato birnin daga hannun 'yan tawayen Taliban waɗanda suka kama garin da ke arewacin ƙasar tun ranar Lahadi. Kakakin ƙungiyar Taliban Zabihullahi Mujahid da kuma mazauna Kunduz sun gaya wa muryar Amurka cewa an fara gwabza fadan a daren jiya Talata kusa da tashar jiragen sama ne bayan da mayakan Taliban suka kaddamar da wani kazamin hari akan tashar jiragen sama inda sojojin Afghanistan din suke fake ranar Litinin. Rahotanni sun ce wani gefen tashar na tashar jiragen sama yana hannun 'yan Taliban a halin yanzu. Jami'an gwamnatin kasar ba su ce komai ba akan fadan da ake gwabzawa a baya-bayan nan. Tun da farko ma'aikatar tsaron kasar ta ce jami'an tsaronta ciki har da sojoji na musamman sun fara kai hare-hare ne a wuraren da mayakan Taliban din suke a safiyar jiya Talata da zummar kutsawa cikin garin. Ma'aikatar ta ce jiragen yakin Amurka sun kai hari kan 'yan Taliban bayan ma'aikatar ta nemi taimakonsu. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. A jiya ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kammala ziyarar da ya kawo nan Amurka da niyyar halartar taron Majalisar Dinkin Duniya karo na 70, inda aka yi muhawara akan dawwammamman muradun raya kasashe 17 da aka tsara, wato Sustainable Development Goals a Turanci, domin kawar da matsalolin da suka shafi talauci, yunwa da muhalli da makamantansu. Kafin komawar su Najeriya daga nan Amurka, abokin aikinmu Muhammad Lalo ya zanta da shugaban na Najeriya.
Da farko a ce ka gabatar da jawabinka a zuwa Majalisar Dinkin Duniya, inda ka taɓo batutuwa da dama da suka shafi muradun raya ƙasashe da aka shata na Majalisar Dinkin Duniya. Ya kake kallon yiwuwar ƙasashen Afirka za su cimma waɗannan muradu da aka shata?
To, ai, ƙasashen Afirka kowa ya ji a jikin shi ba abin da muke so illa zama lafiya da wadata. Duk kowace irin gwamnati ce fatanta shine ta tabbatar da ƙasarta ta zanna lafiya, kuma an samu mayuncin al'umma aiki suna iya noma abincin da za su ci har ma su saida kuma sha'anin tsaro ana zanda lafiya akwai sauran ci gaba akwai wutar lantarki aiki akwai hanyoyi masu kyau akwai ruwan sha akwai makarantu akwai asibitoci
wasu suna ganin kaman an tsara wasu murade guda 8 a baya yanzu an ƙara sun dawo 17 ana ganin kaman abin za a yi tserewa kasashen Afirka ya kike kallon wannan lamari
kasashen Afirka an riga an tsere musu duk wanda ya fika ilmin zamani yazo yayi ma'aikatu da yawa ya samu mutanen shi aiki ya tabbatar yana noma abin da zai ci ba sai ya sai abin da zai ci ba ya tabbatar da jami'an tsaron shi an kwarar da su suna san kasa suna aiki an musu bariki yaran su suna gani su zuwa makaranta in ba su lafiya suna zuwa asibiti albashi yana zuwa akan kari yadda ya kamata shine zama lafiya
to a je ka gabatar da jawabi inda kace Najeriya ta mai da hankali matuƙa wajen ganin cewa ta shawo kan matsalolin Boko Haram sai kuma rahotanni kan nuna cewa Najeriya ba ta halarci wani taro da aka shirya domin kasashen yankin tafkin Chad ba. Me zaka ce game da haka?
To mutum ba sai ya sani ba zai je?
Wato ba sanar da ku
ba. Ba a sanar da mu ba. Yanzu cikin makon da aka rantsar da ni, naje Niger, naje Chad. To ba ga kira na da aka yi Jamus wajen manyan kasashe guda 7 masu arzikin duniya guda 7. Da na dawo naje Kamaru, naje kuma Benin. Kuma mun shirya taro nan da shugaban sojoji na waɗannan kasashen. Wato da Kamaru, da Chad, da Niger, da Benin, da Najeriya muka hadu Abuja bayan na sojojin sun hadu ministocin tsaro suka hadu sannan mu shugabannin kasa muka hadu to me za mu yi fiye da wannan yadda za mu yi tafiye da sha'anin tsaro a wannan sashe na Chad basin communal kasashen da suke zage da kasashen Chad
to shugaba Buhari kai alƙawarin cewa nan da ƙarshen watan nan kafin ya ƙare kenan zaka fitar da sunan ministocin ka ina kwana kan wannan batu
abinda aka kwana akan shine majalisa hayin tana cikin hutu ƴan majalisa su za a aika musu sunayen sai waɗanda sun suka sami wanda ba su yarda da su ba da dalilin da ba su yarda da su ba dole a cire su amma ba za ta yi ba in faɗi sunan ministoci kafin majalisa ta yarda da su majalisa tana cikin hutu
ai an dawo zaman majalisa a yau kamar yadda kace suna hutu
to bayan so yi magana a waiwai ni labarin da naji ma sai ƙarshen makon gobe wannan yana nufin kamar 6 ga watan 10 za su koma
lallan shugaba
to an gaishe ka Mahmud Lalo da shugaban Najeriya a hirarku mazauna garin bakin dutse da ke karamar hukumar Madagali a jihar Adamawa sun tsallake zuwa Yola ko kuma suna kan zuwa Yolan a maganar neman mafaka wakilin mu Sunusi Adamu na da cikakken rahoton
Kwanaki hudu bayan harin da ƴan Boko Haram suka kai cikin dare bakin dutse kilomita 2 daga Gulak a karamar hukumar Madagali dake jihar Adamawa mazauna yankin sun soma hijira zuwa Yola domin neman mafaka Malal Abdul Karim Said na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa Yola
wannan abu da ya faru da yake dore mana kai bai wuce kilomita 2 da inda hukumar sojoji suke zama ba muna da gwamna Adamawa wanda bai yi magana akan wannan local government ba wannan local government tana Najeriya ne ko tana
Gwamnatin jihar Adamawa da take kare kanta da bakin kakakin gwamnan jihar Adamawa Mr. Yohana Matias.
Sai muna da labari saboda gwamna a cikin mitin ma ya tada zai komanda ba mai dama ya riga su ce ya kama hanya ya koma a zuwa ga yadda za a yi. Mutane da suke gudun nan ka san dai Malam Sunusi wanda riga ga wahala wasu su gaskiya suna tsoro.
Wannan bawan Allah da ya nemi in saka sunansa na ɗaya daga cikin waɗanda aka kona gidajensu bayan ya sha da kyar a hannun Boko Haram bai kwashe da dadi ba a hannun sojojin
suka duke ni a wurin maganar da nake gama kunni na ba jiki ba gidana ya kone na farko na biyu duke na lalace sannan kuma ni mamakon a banni sansan suka duke ni gaskiya wannan ba mini adalci ba
dan majalisa mai wakiltar mazabar Madagali micika majalisar wakilai ta tarayya honorable Adamu Kamale ya tabbatar da cewa
ni a yanda nake gama maganar nan kowa da suke baya ma wanda suke can din yanzu haka na ba su ya barci da ido su rufe ba to abu ne ba za ka sani yau shi ne kuma za a sake shigo maka ba tunda shike ya faru a kona da ya faru a kona biyu ya faru na uku kasan dai dole yanzu kan ba tabbas
Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola Nigeria
to a jamhuriyar Niger kuma Amurka ta ba su tallafin wasu tsabar kudade domin kullayar jejeniyar yaki da ta'addanci da kuma inganta harkar shari'a a kasar Yusuf Abdullahi Gareka
Wannan yarjejeniyar dai za ta baiwa gwamnatin Niger damar samun wani tallafi daga kasar Amurka na tsabar kudaden da suka kai miliyan 3 na dalar Amurka. An gudanar da bikin sa hannu kan wannan yarjejeniyar ce tsakanin jakadiyar kasar Amurka dake da zama a jamhuriyar Niger, Yunus Chiron Reddy, da kuma karamin ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger, Madam Kafa Christelle Jaku. Idi Barau shine jami'in da ke kula da hulɗa da manema labarai a ofishin jakadancin kasar Amurka a jamhuriyar Niger.
Wannan kudade za a yi amfani da su a cikin yaki da ayyukan ta'addanci ga tallafa ma ma'aikatar shari'a ta Niger domin su kawo sauye-sauye a cikin fannoni da dama.
Karamar ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger, Madam Kafa Christelle Jaku,
touche les domaines de la sécurité et de la gouvernance des institutions judiciaires.
Tace wannan yarjejeniyar ta tabo fannin tsaro da kuma gudanar da aikin hukumomin shari'a, fannonin da kuma gwamnatin Niger ta jira a cikin rukunin da tafi mai da hankali akai, kamar yaki da ta'addanci da kuma kawar da gallazawar da ake wa wasu mutane, sannan da rage cunkoson da ake fama da su a gidajen yarin kasar nan. Wannan yarjejeniyar dai ta kasance a zango na biyu a tallafin da kasar Amurka take baiwa kasar Niger a waɗannan fannonin, inda a cikin shekarar 2013 ne aka gudanar da bikin sa hannu kan zango na farko. A dai shekarar bana, wannan yarjejeniyar ta zo daidai lokacin da kasar Niger take yakar kungiyar Boko Haram tare da wasu kasashen Afirka. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Niger.
Kar a manta, ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sannan kuma ga yanzu shirinmu na gaba tare da Sahabo Imam Aliyu.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu sa ka muku shiri da muka gabatar ranar 10 ga watan 6 kan zaben ministoci. Masarar assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Rahotanni a wasu kafofin yada labarai sun ce fadar shugaban Najeriya ta ce tana nan kan bakanta na bayyana sunayen mutane da shugaban ya zaba domin a basu mukamman ministoci kamin kurewar wannan wata, wato yau kenan. Sai ta yi kowane lokaci daga yanzu za ta bayyana sunayen. Sai dai har yanzu muna da labarin cewa akwai waɗanda suke ganin gwamnoni ya kamata su miƙa shugaban ƙasa jerin waɗanda za a naɗa ministoci. Duk da cewa jim kaɗan bayan an rantsar da su, Shugaba Buhari bisa rahotanni da muka ji ya ce tsarin mulki bai ce tilas su miƙa masa ma'ana gwamnoni jerin mutane da zai naɗa ministoci ba. Ga shirin da muka gabatar ranar 10 ga watan Yuni.
I will not have kept my own trust if I allow others at this desk under my watch.
Ba zan bari waɗanda suke karkashi na su zama masu saba doka ba, inji shugaba Buhari a jawabinsa na amsar mulki da ke nuna yadda yake son zaɓar 'yan majalisarsa ta zasta zuwa ba kamar yadda aka saba a demokuraɗiyyar Najeriya ba, inda gwamnoni da manyan jam'iyya ke turo waɗanda suke son a naɗa don buƙatun faɗaɗa tabar musu ta siyasa. Sabon ɗan majalisar wakilai Ustaz Yunus da ya ce ya yi aiki da Buhari tun a hukumar PTF na da amannin tsohon tsarin ya shuɗe.
A zuwa ce wani ya nemi gwamna ne bai samu ba, ko bai cancanta ba, sai ya ce a kawo sunan shi a bashi minista. Muhammadu Buhari ya san ƙasar nan, yanzu lokacin da zai da committee transition waya taba tunanin ma zai ka irin su Ahmed Jaura, jama'a za su sha mamaki irin mutanen da Buhari zai fito.
Menene gaskiyar maganar kwanakin baya cewa shugaba Buhari ya jingina jerin sunayen da gwamnonin APC suka mika masa dan nata su a matsayin ministoci, da alamun don gujewa karambani wasu mukarraban Buhari ba sa shawar karin haske kan wannan lamarin. Duk da haka, ga abin da director a ofishin tara tallafi da goyen baya ga Buhari Ibrahim Abdulkarim ke cewa,
su wannan gwamnonin da muke da su guda 22 da shi Fayo shi ma gwamnatin Ekiti da yake cewa shi ma sai an bashi dama ya yi nominating din nashi minista. Ai dan ya ga wa'ancin su yi magana ne. Tsarin ne suka samo shi a PDP. Gwamnonin nan da suke cewa za su ba da wani yaje, saboda suna son wani ne yaje musu santa ya protect interest din su. But interest din su is already covered. Babu wanda baya ganin general lokacin da yake son ya gane shi. General Muhammadu Buhari a Najeriya yake. Yana karanta jarida, yana cin VOE, yana jin hiran mutane. In kuka tsammanin bai san abin da to shine wasu ke tunanin sai an taimaka mishi.
Da alamun ba lalle ne zama ɗan APC ya sanya mutum ya zama minista a gwamnatin Buhari ba, don ko Buhari ya mara a tsohon ministan gona na Jonathan Akinwumi Adesina ya zama shugaban bankin Raya Afirka ADB.
Menene sharaɗin da tsarin mulkin Najeriya ya shimfiɗa game da zaɓen mutane da za a bai wa mukamman ministoci ko kwamishinoni ne? Tambayar da muka yi wa lauya Hassan Liman kenan.
Tsarin mulkin Najeriya, in muka karanta kashi na 5 da kashi na 14 da kashi na 147 ta yi magana akan wannan batun. wato musamman maka je kashi na 147 karamin kashi na daya na tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi masa gyare-gyare za a ga musamman a kashi na 147 karamin kashi na daya an ce anan shugaban kasa wato shi da yake da iko da zai faɗi irin yawan ministoci da zai nada don da za su aiki da shi in muka je karkashin kashi na biyu na karamin kashi na 147 aka ce shi shugaban kasa shi ne yake da iko ya nada ministocin amma kafin mutanen da ya nada su zama ministoci ko ya ambaci sunan su zama ministoci sai ya mika wa majalisar dattabai na kasa majalisar dattabai tukuna su tabbatar cewa wa'annan mutanen sun yarda wato da zabe shi shugaban kasa in yi haka wato ya bi abinda doka wa tsarin mulki yace amma a karkashin kashi na 747 karamin kashi na 3 sai aka ce shi kuma shugaban kasar in fa zai nada ministocin ya tabbatar ya nada akalla mutum daya daga kowane jiha na Najeriya akalla a samu minista guda daya daga kowane jiha na Najeriya amma sai aka ce in fa zai nada ya tabbatar cewa dadin shi din nan ya bi ka'ida da aka shimbida a kashi na 14 karamin kashi na 3 na tsarin mulkin Najeriya wato anan shine kar a dauki yan jiha guda daya misali in za a da ministoci 36 kar a dauki wata jiha ya tabu mutane biyu ko kuma a debi yan kabila guda daya a tara su a cikin gwamnatin tarayyar Najeriya a matsayin ministoci wato abinda tsarin mulkin Najeriya ya ambata kenan ya ba shi shugaban kasa daman nada ministoci Haji Sabo
ta ya zai samu waɗannan mutane shi da kansa zai zabo mutanen nan ko kuma gwamnonin jihohi ne za su zaban masa mutane da zai nada ministoci
nazo kan batun tambayan da kai to anan amsa har yanzu za a same shi a karamin kashi na daya karamin kashi na biyu shine cewa shi shugaban kasar ne in za mu fassara doka kamar yadda doka ya ce shi shugaban kasa ne yake da iko a karkashin tsarin mulki ya ce ga mutanen da zai nada su ministoci shin a ina zai samu wayannan mutanen to anan kuma za mu tafi ne harka da ta shafi sanin sa da ɗan Najeriya da sanin sa da kuma yanda harkan siyasar Najeriya take wato a matsayin sa da ya takara akan tsarin mulkin fatin sa to in ya ga dama zai iya tambayan gwamnoni ko kuma in ga dama zai tambaye wa'ansu da suka san jama'a wannan jiha shin ina son nada minista daga jiha kaza in shi fa bai san wanda zai nada kenan daga wannan jiha ba ko zai zabe shi daga wannan jiha to sai ce to gashi wani ku ka min mutum ina son nada shi minista in ya tantance ya tabbatar ya zama mutumin da zai aiki bisa ga doka kuma ba shi da miskila zai gabatar da shi majalisar dattawa a nada shi amma ba wajibi bane ina so in jaddada in za a karanta tsarin mulkin Najeriya da kyau a masa fasara abinda muke kira literal interpretation wato a masa fasara yanda ya zai zama fasara da babu kauce-kauce to anan shi din nan yake da iko ya nada ministocin sa
Haji Hassan Liman su gwamnoni tunda shi shugaban kasa ba wajibi bane ya karbi sunaye domin akwai maganganu cewa ya gwamnoni da suke karkashin jam'iyyar sa kowa ya kawo sunayen mutane shugaban kasa ya ce musu shi ba dole bane ko kuma tsarin mulki bai ce ya karbi sunaye daga hannayen su to su gwamnoni shugabannin ƙananan hukumomi suna ba su sunayen mutane suke nada komishinoni
tambayan ka din nan Haji Sabo tana da ansa guda biyu ansa na farko shine shi din nan fa in aka je ta harka ta siyasa in ya ga su ya dace ya yi amfani da sunayen da gwamnoni suka kawo masa zai amfani da shi, amma ba tilasta ne a kan shi ba. In muka koma kuma ɓangaren gwamnoni, amsan tambayan ka za mu same shi a kashi na 192, ƙaramin kashi na 1 da na 2 na tsarin mulkin Najeriya, inda gwamnan jiha shi aka ba shi iko da zai ce ga adadin kwamishinoni da zai naɗa a kowane jiha. Shi ɗin nan ne zai naɗa su kuma ya gabatar da su ga majalisar jiha su tabbatar da su a matsayin kwamishinoni. Amma babu a cikin tsarin mulkin Najeriya a wannan kashi na 192 inda aka rubuta cewa ya zama wajibi ko tilas gwamna zai karɓi sunaye a hannun shugaban ƙananan hukumomi, ko kuma su ɗin nan za su rubuta sunaye su kai masa su ce dole ne ya yi aiki da shi don kawai siyasansu ko partinsu ya zama ɗaya. A'a, abin da kawai aka buƙaci gwamna yi a cikin kashi na 192, ƙaramin kashi na 2, shi ne gwamnan nan ya tabbatar fa in zai naɗa mutane ya tabbatar ya bi ƙa'ida yadda aka ambata a kashi na 114, ƙaramin kashi na 4, wato kar ya yadda waɗansu kabilu ko waɗansu 'yan ƙananan hukumomi su ne su kasance suna da yawan kwamishinoni a gwamnatinsu, abin da aka cike da kamar yadda aka ambata a maganar shugaban ƙasa.
Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako. A madadin dukkan waɗanda aka saurara, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
Sawa, mun gode Malam Sahabu da tawagarka, sai kuma in Allah ya kai mu. Kafin mu karkare shirin, bari mu sake koma ga Sahabu din da takaitattun labarin duniya.
Sakatare wato shekara ɗaya bayan ya kuwar da ya yi wa shugabannin duniya su fito da shiri na musamman na samun galaba kan ƙungiyar ISIL ko ISIS, shugaban Amurka Barack Obama jiya Talata a Majalisar Ɗinkin Duniya a New York gabatar da rahoton ci gaba da aka samu, tare da saƙon cewa yaƙi da masu irin wannan tunani ba zai kasance da sauƙi ko a gama shi cikin wani ɗan gajeren lokaci ba. Shi kuma sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya umarci ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon su tuntuɓi Rasha kan aikace-aikacen rundunar taron dangi a Siriya domin kaucewa shiga arangama bisa kuskure tsakanin dakarun taron dangin da kuma Rasha. Madugun juyin mulkin da bai samu nasara a Burkina Faso, General Gilbert Diendere, yana fargabar mutane da dama sun mutu bayan da sojojin ƙasar suka kai farmaki kan wani sansani da bijirarun sojoji da suke kare fadar shugaban ƙasar suke waɗanda suka ƙi kwanci makamansu. Ana fuskantar barazanar dakatar da harkokin gwamnatin Amurka idan Majalisar Dokokin ƙasar ba su ɗauki mataki nan da kusan kwana ɗaya suka amince da ƙuduri da zai bai wa gwamnatin ikon ci gaba da kashe kuɗi na ɗan wani gajeren lokaci kuma a tura shugaba Obama ya sanya hannu a kai. A tsakar daren yau Laraba a agogon Washington ne ikon da gwamnatin ƙasar take da shi na kashe kuɗi zai ƙare. Idan ba duka majalisun biyu suka ɗauki mataki cikin hanzari ba, tilas wasu ɓangarorin gwamnati za su dakatar da ayyukansu. Ana sa ran majalisar dattijai za ta kaɗa ƙuri'a kan haka da safiyar yau Laraba a agogon Washington, sannan majalisar wakilai ta bi ta daga baya. An gwabza ƙazamin faɗa kusa da tashar saukar jiragen sama da ke birnin Kunduz lokacin da sojojin Afghanistan waɗanda dakarun Amurka na sama suka rufa a baya suka ƙaddamar da wani hari da niyyar sake ƙwato birnin daga hannun 'yan tawayen Taliban waɗanda suka gama wato suka kama garin da ke arewacin ƙasar tun ranar Lahadi. Kakakin ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid da mazauna birnin na Kunduz sun gaya murya Amurka cewa an fara gwabza faɗan ne a daren jiya Talata kusa da tashar jiragen saman ne bayan da mayakan Taliban suka kaddamar da wani mummunan hari kan wannan tasha inda sojojin na Afghanistan suke fake tun ranar Litinin.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na safe. Sai kuma in an jima da hantsi ni da Sahabu din za mu sake dawowa yanzu a madadin shi da ya taya ni gabatarwa, sai kuma jagoran shirin Chibahiro Dodone, sai injiniyanmu na yau Jim Hammond, ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.